abubuwa da muhimmai wadanda kamata 'yan Najeriya su sani ta fuskar ainihin damuwa wadda an yi an ce da kuma ainihin ingiza jama'a da shi Nnamdi Kanu ya kasance yana yi suna da yawa, amma daga cikinsu sanin kowa ne cewa a sanadiyar umfani da wani rediyo da ya kira Radio Biafra ya harzuka magoya bayansa, kuma magoya bayan nan nasa sun jayo asarar dukiyoyi, asarar rayuka har ila yau. Kuma a cikin wannan yanayi ya yi umfani da dama ta ainihin tarzoma da aka samu ta NSAS, aka ingiza mutane suka fito suka jayo hasarar dukiyoyi da rayuka. Kamar yadda aka sani da ko tsakankanin jami'an tsaro an samu hasarar rayukan mutum 175 waɗanda ainihin a sanadiyar wannan harzuƙawar da ya yi ma magoya bayansa aka yi musu kashin gilla. Har ila yau daga cikinsu akwai 'yan sanda 128, akwai sojoji 37, akwai kuma sauran ma'aikatan tsaro mutum 10 waɗanda sun mutu a sanadiyar wannan harzuƙawa waɗanda ya yi. Daga cikin kuma muhimman mutane waɗanda ainihin ya jayo hasa, ya jayo ainihin damuwa gare su, akwai sarakunan gargajiya da makamantansu. Kamar daga ciki akwai Obiwan na Okudo Autonomous Community wanda wani basarake ne daga wannan bangare na Najeriya, wato na kudu maso gabas. Har ila yau akwai ainihin Eze-E Anyawchukwu shi ma yana cikin manyan mutane a wannan yanki. Akwai Eze Samson Osunwa na wani community ake kira Ehebi na Ehebe ne Owerri na Autonomous Community, da kuma ainihin Chike Akunyele mejin wata tsohuwar minista wata gwamnati ta gabata a nan Najeriya, wanda shi ma yana daga cikin waɗanda aka kashe. Har ila yau kuma akwai Malam Ahmad Gulak wanda shi ma an kashe shi a ranar 30 ga watan ainihin 5 shekarar 2021. Waɗannan kaɗan ne daga cikin hasara wadda ainihin wannan kiraye-kiraye na tada hankali ya jayo. Kuma an kai farmaki guda 19 a hukumomin da ke da nasaba da hukumar zaɓe, wato an ofisoshin su da makamantansu. Har ila yau an kai farmaki ga motoci guda 18 na ainihin ita wannan hukuma ta zaɓe, an kuma kona kayayyakin aikin zaɓe. Har ila yau kuma waɗannan hare-hare sun haddasu a jihohi irin su Akwa Ibom, Abia, Anambra, Cross River, Enugu, Ebonyi da Imo. So abin da muke cewa ta huskar abin da ya danganci police stations, an kona wajen police station 164 waɗannan wurare da aka ambata. Sannan ta huskar abin da ya danganci makamai, akwai makamai wajen wato bindigogi 396 waɗanda aka sace daga ainihin ma'ajiyar makamai ta gwamnati, an kuma sace albarushi wajen 17,738 duka a sanadiyar da ta danganci harzuƙa magoya bayansa da kuma musu umarni na cewa su ɗauki matakai na jayo tashin hankali da tada tarzoma. Babu magana riga malam masallaci ofishin attorney general da kuma minista na shari'a office ne wanda tsarin mulki ya ɗora masa haƙƙi na tabbatar da public interest, wato haƙƙin al'umma. Daga cikin haƙƙin al'umma 'yan Najeriya mutum miliyan 200 suna da haƙƙi na su samu labari abubuwan da ke gudana ta huskar bincike, ta huskar kotu, da kuma ta huskar abin da ya danganci aikace-aikacen gwamnati. Saboda babu magana ta riga malam masallaci, musamman la'akari da cewa ita kotu haƙƙinta ta bi bahasi. Abin la'akari shine 'yan Najeriya na da haƙƙi na su samu labarin abin da ake ciki, ita kotu tana da haƙƙi na ainihin ta bi bahasin abin da anka gabatar domin tabbatar da aikata laifi ko babu. Amma dai magana ce ta tabbatar da haƙƙi da tsarin mulki ya bayar, haƙƙin 'yan Najeriya, haƙƙin ofishin attorney general sanadiyar 'yan Najeriya, abin da ake ciki kan matsalolin da ke da nasaba da bincike, matsalolin da ke da nasaba da shari'a, matsalolin da ke da nasaba akan gudanarwa kan matsalolin da suka danganci gwamnati.